Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan lasariyan Talata 5 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Daula Salim zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Ƙarshen ta dai a yau ne shugaban Amurka zai samu sukunin gabatar da jawabin nan na halin da ƙasa ke ciki da bai samu damar gabatarwa ba sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar. A wani gefen kuma wani kwamiti na bin diddikin yadda aka yi da makudan kuɗaɗe da aka tara shi wa Trump din a lokacin da yake yakin neman zaɓe. Wasu kasashen makwabtan Amurka sun fito fili sun ce sam ba su yarda da amfani da karfin soja akan kasar Venezuela ba.
To kana labaran kenan bai ko kun sha labarai zamu kawo muku hira da muka yi da wani mai fashin baki akan jawabin da hali da kasa ke ciki wanda shugaban Amurka Donald Trump zai yi da yammacin yau Talata. To ko menene Amurkawa suke sa ran zai magana akai?
Da ci wasu waɗansu shugabannin ƙasa ne ana iya sawa a cilalle ga abinda za su faɗa, amma wanda shugaban da yawa kana jin masu fashin bakin siyasa na cewa yana da wuya a ce ga abinda ake ganin zai faɗa.
To an gargaɗi 'yan jarida a jihar Bauchi da su yi takatsantsan wurin bayar da rahotanni a lokacin zaɓuka a Najeriya wanda ke tafe na shekarar 2019.
Mun yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin su 'yan jarida su tsaya kan kafafunsu ya zama sun nuna kwarewa cikin aikinsu kar su yi gaban kansu wajen sanar da sakamakon zaɓe a filin zaɓe.
A kasar Ghana ma an shirya wani taron bita wa 'yan jarida akan tsaron su 'yan jaridan a kasar ganin yadda ake ƙara kai musu hari a cikin wannan lokaci. To bayan haka Mustapha Nasiru Baltsari kuma na tafi da shirinsa na noma tashin arziki, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Da maraicen yau Talata ne shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin ƙasar da za su hada da ɗimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawan da ba a taɓa gani a tarihin majalisar ba. Shugaban majalisar wakilai da zata zauna bayan Trump din ita ce Nancy Pelosi, wadda ta hada kan majalisar wakilai na jam'iyyar ta Democrat ƙarƙashin tuta daya wajen kin amincewa da kudirin shugaban kasar na neman makudan kuɗaɗe da zai gina wata katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Abin da ya janyo rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar. Trump dai zai yi jawabi ne da jinkirin makon da yake tun ranar 29 ga watan Janairu ya kamata ya gabatar da jawabin, amma kuma sai ita Pelosi ta taka mai birki tace ba ta yadda ba sai ya yi jawabin har sai an bude ma'aikatan gwamnatin. A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aika wa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya sa hannu masu ga takardu da ke neman bayani akan mutanen da suka baiwa kwamitinsa na yakin neman zaben taimakon kuɗaɗe da kuma bayani kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Lauyoyin suna kokarin gano kan ko an yi maguɗi wajen kashe wasu daga cikin kuɗaɗen kimanin dala miliyan 107 da aka tara don shagulgular rantsar da Trump a watan Janairun shekarar 2017. Ko bayan sanin yadda aka tara kuɗaɗen da kuma kashe su, har ila yau lauyoyin suna kokarin binciken kuɗaɗen sun fito daga mutane wasu ƙasashen ƙetare, abinda dokokin Amurka suka haramta. Kasar Canada da kasashen da ke cikin kungiyar rukunin kasashen liman na Latin America sun ce sam basu yarda da a yi amfani da karfin soja akan kasar Venezuela ba. Wakilan kasashen da ke taro a birnin Ottawa na kasar Canada sun fitar da sanarwa bayan taron jiya Litinin, inda suka jaddada aniyarsu ta goyon bayan kafa sabuwar gwamnati cikin lumana ba tare da amfani da karfin soja ba. Kafin tattaunawar kungiyar Liya, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da agajin dalar Amurka miliyan 40 ga kasar Venezuela, kuma ya bayyana gwamnatin Maduro da cewa gwamnatin kama kariya ce. A jiya ne har ila yau shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi marhaba ga kudirin da wasu kasashen Turai 16 suka dauka na nuna goyen bayan su ga madugun yan adawar Venezuela a matsayin sabon shugaban kasar. Kada ku manta labarin duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da rahoto cewa ‘yan Taliban sun kashe dakarun gwamnati 40 a wani hare-hare da suka kai a arewa maso gabashin Afghanistan a daidai lokacin da ake ci gaba da wani taron sulhu a birnin Moscow na kasar Russia domin kawo ƙarshen rikicin. Farmaki mafi muni da ‘yan ta’addar suka kai da safiyar Talata shi ne wanda suka kai kusa da babban birnin Kudus a cewar jami'ai da mazauna yankin. Saifullah Amiri, mataimakin shugaban gundumar, ya faɗa wa kafofin watsa labaran Afghanistan cewa mayakan Taliban sun hallaka sojoji 22, 'yan sanda 3 yayin da aka raunata wasu 20. Daga ƙarshe yau shugaba Kristocin duniya na Mazhabar Katolika, Papa Roma Francis, ya jagoranci addu'o'in Krista a Abu Dhabi, babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda yake kai wata ziyara a tarihi. Mutane kimanin 135,000 ne suka halarci wannan gangamin ibadar Kristoci da aka ce shi ne mafi yawa da aka taɓa gani an haɗa a babban filin wasa na Zayed da ke can Abu Dhabi. Tun jiya, Jawabin da yayi, Papa Roma yayi kira akan a tsaida yaƙe-yaƙen da ake a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya kamar Yemen, Syria, Iraq da Libya. Wannan ita ce ziyarar farko da Papa Roma ya taɓa kaiwa a ƙasashen Larabawar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabin shekara-shekara akan halin da kasa ke ciki gaban gamayyar majalisun dokokin Amurka. Jawaban nasa da zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da neman maslaha akan takaddaman gina katanga a tsakanin Amurka da Mexico. To ko shin menene muhimmancin wannan jawabi? Tambayar kenan da Mahmud Lalo yayi wa Dr. Nasiru Danmuwa, malami a Jami'ar Florida dake nan Amurka.
Lokacin da wato wanda shugaban kasa na ko wanda ke mulki a wannan lokaci yakan je gaban majalisu wato da atada tita da kuma ta wakilai yin musu bayani game da abinda kasa take ciki, ci gaban da aka samu ko kuma matsalolin da aka gani. Wasu kuma suka yi magana akan alƙawarin da suka yi akan lokacin zaɓe, kuma ga abin da suka ci nasara akai, da kuma ga kuma bayar da su samu game da wannan.
Shi wannan jawabi ta yaya ya bambanta da sauran jawabai da shugabannin Amurkan suke? Misali, ko a 'yan kwanakin da suka gabata shi shugaba Trump ya yi jawabi ga 'yan ƙasa kan batun gina katanga.
Bambancin shi shine wancan jawabin da shugaba ya yi wannan wanda ya kwanakin nan lokacin da aka dan samu matsalar ta rufe gwamnati ta wani ɗan lokaci. Kaga jawabi ne wanda ya yi makasa gaba ɗaya, ba kuma gaban majalisu yake ta ba, amma wannan
ana shugabanni suka yi ta ne a gabanin 'yan majalisa. Sannan kuma idan bayan ya yi jawabi su, kamar misali yanzu kaga Republican suke mulki, su Democrats su ma sukan zaɓi wani wanda zai yi bayani, wani lokaci ya kawo mai da martani akan jawabin da shi wannan shugaba ya, ko kuma dai su kawo nasu kuduri wanda suke ganin idan suka yi su da ce su ne ga yadda za su yi
gudanar da gwamnati.
To kamar waɗannan irin batutuwa Amurka suke sa ran za su ji daga bakin shi shugaba Donald Trump a wannan jawabi da zai yi.
To kaga da a ce waɗansu shugabannin ƙasa ne ana iya yastawa a ci lalle ga abinda za su faɗa, amma wanda shugaba da yawa kana jin masu fashin bakin siyasa na cewa yana da wuyar a ce ga abinda ake ganin zai faɗa, amma duk da haka nan wasu sun ba da bayani cewa zai mai da hankali na harko ana ganin zai magana game da wannan rufewar gwamnati da aka yi na kwana 35, na biyu kuma zai magana ana ganin zai dan tabo magana tsakanin shi da yan majalisa waɗanda Democrat ke ja, wato Kehan Sunansky Pelosi kenan, ana ganin zai dan yi magana akan dangantakar su da kuma yanda suke takon saka, sannan kuma ana ganin zai magana wanda ma an kafi ganin zai yi magana akan shi ne lamarin immigration wato shige da fice, sannan kuma ana ganin zai magana akan economy wanda ka san masu in kana sauran labaru
za ka tattalin arziki kenan
yawa tattalin arziki ka san yana bugun gaba sosai da shi in kana sauran labaru inda duk ya magana ya ce babu shugaban kasar da ya yi abin da ya cikin shekarar.
Mahmud Lalo kenan a hira sa da Dr. Nasiru Danmuwa. A jihar Bauchi kuma an gargaɗi 'yan jarida da su gujewa ba da rahotannin da zai iya haddasa fitina a zaɓukan da ke tafiya a Najeriya na shekarar 2019. An haka ne a wani taron bita ga Abdulwahab Muhammad dauke da ƙarin bayani.
Kasancewar 'yan jarida na da muhimmiyar rawa da za su taka a zaɓukan da za a gudanar a ƙasa baki ɗaya. Ya zama tilas a sake tunasar da manema labaran game da muhimman ayyukan da suka wajaba a kansu na ganin sun taimaka zaɓuɓɓukan sun gudana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ta hanyar ba da sahihan labarai masu inganci. Comrade Ibrahim Malam Goje shi ne shugaban ƙungiyar 'yan jarida na ƙasa a jihar Bauchi ya yi bayanin makasudin taron.
A zahirin gaskiya bisa la'akari da yadda muka lura gwamnatin tarayya da duk masu ruwa da tsakiyar Najeriya sun nuna himma kan bukatar samun nasarar zaben 2019 din nan. Ya samu ma muka ga ya kamata mu taka rawa da ta dace da mu a matsayin mu na shugabannin 'yan jarida. Mu kira wannan taro domin mu kaifafa basira da kwarewa da gogewar 'yan jarida a wannan aiki. Mun sani cewa haƙƙin hukumar zabe ta ƙasa a Najeriya ce ta sanar da sakamakon zabe. Saboda haka mun yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin su 'yan jarida su tsaya kan kafafunsu ya zama sun nuna kwarewa cikin aikinsu kar su yi gaban kansu wajen sanar da sakamakon zabe a filin zabe. Hukumar zabe ce kawai za ta faɗi sakamakon zabe su kuma su isa zuwa ga sauran jama'a masu sauraro da sauran jama'ar gari gaba daya.
A nasa saƙon ga mahalarta taron bitar kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi Alhaji Umar Ibrahim Sade. Ya yi tambihi wa 'yan jaridan sannan ya ci gaba da cewa
sakon da nake da shi da farko shine a kullum 'yan jarida su ne kamar madubin al'umma ko zan ce madubin jama'a. A kodayaushe ya kamata ɗan jarida kafin ya bada labarinsa ya tantance ya ainihin nemi sahihancin labarin da zai bada, kada ya amfani da abin da Bature yake ce hiyasi ko na jiyo daga wani wuri. Kafin ka isar ya kamata ka tabbatar da abin da ka ji.
Shi ma kwamishinan zaɓe ta INEC a jihar Bauchi Alhaji Abdullahi Ibrahim ya yi bayani a hukumance.
Mun riga mun samu duk ma'aikatan da muke bukata na aikin zaɓe yanzu haka, kuma mu a hukumance muna so muna kuma tabbatarwa za mu yi iyakan ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa an yi zaɓe sahihi ingantacce wanda zai gamsar da al'umma.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Har yau dai akan batun 'yan jaridar an shirya wani taron bita akan batun tsaron 'yan jarida a kasar Ghana ga Ridwan Mukhtar Abbas da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Tsakanin shekara ta 2017 zuwa yau kimanin 'yan jarida 20 sun kadandani ƙodarsu yayin gudanar da ayyukansu. Ƙwararru a harkokin tsaro a taron sun yi kiran a ɗau matakan kariya wa duk 'yan jarida a kuma dubi sana'ar a matsayin mai mutunci. Daidai yawan farma 'yan jarida ɗin nan da dama a cikin mutane na tambabar matsayin Ghana azancin 'yancin 'yan jarida wanda ya fice daga walwala zuwa ƙuryar walwala. Yawancin mutane sun damu ainin game da mummunan hali na rashin kariyar ƴan jarida. A baya-bayan nan, ranar Alhamis 31 ga watan Janairu yayin zaben cika gurbi na mazabar a Yawaso Wogon, an tilasta wasu ƴan jaridar suka goge hotunan da suka dauka yayin aikin su. Yayin da kisan mamban Tiger Eye, Ahmed Hussein Swale yake danye a hankalin mu. Agun wasu ƴan jarida tamkarra makiyar jama'a ne duda da suke kashe kansu suna aiki tuku don samarwa jama'a labarai. Wannan ne abin da ya wajabta taro din nan na tsaro ɗan jarida da kungiyar ɗan jaridar Ghana GJA ta shirya akan muhimmancin kare ɗan jarida. Wani tsohon ɗan jarida Mr. Kwesi Pratt ya ce aikin ɗan jarida ba mugun aiki ne ba, sa'an nan ya yi kira kowa ya taimaka a baiwa ɗan jarida kariya. Tabbacin tsaronmu da tsaron duk kowane mahaluki cikin jama'a burin ilahirin al'umma kenan game da rashin hakuri aikata ba daidai ba da kuma tursasawa. Shugaban kungiyar ƴan jaridar Ghana Mr. Afan Moni ya nuna rashin jin daɗin sa game da yadda lamari ke tafiya. Makonni kenan da wannan kisa ya abuku ba mu gani ko mu ce mun ji wani abu takamaimai da ake yi don kamowa da gurfarar da waɗanda sun ka aikata shi ba. Ba abin da aka yi, don haka muna kira ga ƴan sanda da sashen tsaron ƙasa, muna kira ga masu riƙe da doka da oda su yi wani abin da zai tona masu kisan. An ayyana ranar kisan Ahmed Hussein Swale a matsayin bakan Laraba kuma za a yi maci ta limana don tunawa da duk ƴan jarida da sun karasa rayukansu. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Shuwa da Allah a gaida Ridwan Muktar Abbas. Waɗannan shirye-shiryen da ya zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 10 ne da minti 17 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji matakin da hukumar raya kogunan jama'are da na Hadeja ke dauka domin farfado da aikin noma musamman na rani.
Akwai kadada a Hadeja jama'are wadda yake za a iya yin noman rani 240.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, kamar dai yadda aka sani, manyan koguna da mama datsun ruwa na da matukar muhimmanci wajen bunkasa aikin noma musamman na rani. Akan haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tuntuɓi shugaban hukumar raya kogunan jama'are da kuma Hadeja Dr. Ado Khalid Abdullahi domin sanin halin da ake ciki akan farfado da noman ranin.
Da River Basin Development Authorities ko in ce hukumar raya koguna wanda suke su 12 ne a ƙasar nan, to sai kasance akwai lokacin da ayyukan da suke abubuwa suka tabarbare, wanda yake kuma gwamnatin baya da aka yi gaskiya ba su ba da mahimmanci kan wannan bangaren ba na harkar bunkasa noma musamman noman rani. Ita wannan gwamnati ta zo ta sai ta ga cewa ai ya kamata ya kasance Najeriya ita wannan ƙasa a ce tunda muna da albarkaci, muna da ƙasa ta noma wadda take ta wadata, to amma kuma giganan gaskiya ba amfani da ita. To saboda haka wannan gwamnati ta ce to ai bai kamata ba kamar yadda ake shigowa da shinkafa ƙasar nan ta biliyan nerori ko triliyan nerori ana shigowa da shinkafa, bayan kuma mu za mu iya nomawa. Noma shinkafan nan ya kasance an samu shinkafa ta wadata ƙasar nan, to yaya za a yi? Sai gwamnati ta ce to ai abin da za a yi sai an duba ayyukan hukumomin raya koguna na ƙasar nan, to wanda yake haɗe jama'are tana ɗaya daga ciki. To sai mai girma President Muhammadu Buhari sai ya ce to ya kira ministan ruwa cewa shi yana so a farfado da ayyukan hukumomin raya koguna dan saboda shi yana so a daina shigo da shinkafa kasar nan, kuma yana da masaniya cewa waɗannan hukumomi su ne za su bunƙasa noma a kasar nan, ba shinkafa kaɗai ba, noma na alkama, noma na masara, su tumatur, wanda yake idan aka ƙarfafa su to ba shakka za a cimma buri. Sai ya ba shi minista na ruwa injiniya Suleiman Adamu cewa ya san yadda zai yi ya farfado da waɗannan hukumomi ayyukan su koma kamar yadda suke da. Sai sa kwamiti mai ƙarfi ya ce su kawo masa report akan yadda za a farfado da abubuwan da waɗannan ma'aikatu suke yi. A kawo masa report, wato ɗaya daga cikin shawarwari da suka bayar shine cewa a canja duk shugabannin waɗannan hukumomi, kuma a dawo da harkar noma department har bangare na harkar noma a wannan guri, saboda da akwai gwamnatin da take harkar noma ba harka ce ta hukumomin raya koguna ba. So saboda haka da aka cire wannan sai ya kasance masu ba manoma shawara duk an cire su babu su. So saboda haka manoma sai abin da suka ga zafi iya suke yi, wannan yasa ba su samu yadda ya kamata.
To ko kwalliya za ta biya kudin sabulu akan yunkurin bunƙasa aikin noma da gwamnatin Najeriya ke yi bisa la'akari da yadda ake samun matsalolin ruwa a irin waɗannan koguna, ga abinda Dr. Ado Khalid ke cewa.
Ba nan da kankanan lokaci za a cimma buri. Za a cimma buri saboda in ka duba kamar yadda na faɗa, kaga mu ɗauka misali Hadejia Jamare inda nake managing director Hadejia Jamare River Basin raya kogunan hukumar raya kogunan Hadejia da na Jamare. Muna da kadada wadda take an riga an gyara ta 22,500 wadda yake a ciki waɗanda ake noma ta muna 16,500. Saboda haka kuma muna ƙarawa, to a cikin wannan nan akwai waɗanda suke, muna da 5,000 waɗanda suke wannan sun riga sun taɓarɓare ba sa noman ranin amma kuma suna cikin hukumar Hadejia Jamare. To saboda haka da muka zo sai muka kokari muka farfado da su kaga farfado da su mun kira manoma kenan su zo su yi ga cikin harkar wanda ba sa yi, mun kawo su ciki. Saboda haka kaga za a samu ƙarin
akan dubu sha biyar din nan,
za a samu ƙarin abinci. So noma shinkafa za a samu ƙarin abinci. Kaga ita Hadejia Jamare tana Kano, Jigawa da kuma wani bangare na Bauchi. Akwai kadada a Hadejia Jamare wadda yake za a iya yin noman rani 240,000. To kaga idan gwamnati kamar ta ɗauki kuduri ya kasance ana buɗaɗawa kamar yadda shi minista ya ba da umarnin cewa duk hukumomin nan ta inda za a nuna cewa suna aiki shine su faɗaɗa su buɗe gonakai inda za a fara noman rani. So saboda haka idan aka yi haka to kaga abinci zai wadata a ƙasa. A yanzu a haka kusan kowanne gida shinkafar da aka fitar da ita a Najeriya ake ci.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan, sai wani mako cikin ikon Allah za mu dora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da Mahassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa wajen kawo wannan shirin, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Husaini Abba Dambam, ɗan kishin ƙasa a jihar Bauchi, da Abba Sa'ad Mahuta, da kuma Ibrahim Abubakar Maiduguri, inda suka ce Salam VOA Hausa, kula da lafiya ilimi ne. Hakika ya kamata al'umma mu riƙa ziyartar asibiti domin ganin likita da zarar mun ji wani canji a jikinmu domin kare lafiyarmu. Maimakon mu bari sai rashin lafiya ta kwantar da mu, tukunna mu nema hanya inda asibiti yake. Gyara kayanka dai ba zai taba sauki mura ba, kuma kukan kunciya jawabi ne ga mai hankali. Allah ya sa mu dace ya kuma bamu lafiya da zaman lafiya. To amin summa amin. Sakonmu na gaba ya fito ne kuma daga Yahaya Dannu Azare da Zainab Barista Chule tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare duka jihar Bauchi, su kuma suka ce Salam VOA Hausa. Hakika jiya take ranar cutar daji ta duniya, amma abin takeicin har zuwa yanzu babu wayansu nasarori da likitocinmu suka cimma ga masu dauke da wannan cuta. Karshe muke addu'ar Allah ya tsare mu daga kamuwa da wannan cuta, ya baiwa masu dauke da ita kuma lafiya. Ga kuma sako daga Alhaji Mele Yusuf Fari, shi kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa. Yau shekaru 15 da kirkiro shafin sada zumunta na Facebook. Hakika Facebook ya mutukar taka rawa a rayuwar mu, musamman wajen bayyana ra'ayoyin mu akan abubuwan da suke cin mana tuwo a ƙwarya. Sakon mu na karshe kuma ya fito ne daga Yakuji, matar Ahmadu Abacha Macina a Yobe, su kuma suka ce VOA Hausa, fa shakka kalaman da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Alfa'i na cewa dan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya da ya isa ya kayar da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a babban zaben ƙasar da ke tafe a wannan wata. Haka yake saboda Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganin ta. To madalla, a ci gaba da aika mana sakonni.
To madalla, yanzu kuma kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan sako.
Talaka kamar kuka akuri arka yankinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019,
mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari, sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna,
muryar Amurka daga Jos a Najeriya,
muryar Amurka a Sokoto Najeriya.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyin ku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Dan haka, sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannu.
Ko shakka babu haka yake. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Da maraicen yau Talata ne, shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da kasa ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin kasar da za su hada da dimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawa da ba a taba gani a tarihin majalisar ba. A halin yanzu kuma, wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aika wa shugaba Donald Trump sammaci, suna neman ya sa hannu musu ga takardar da ke neman bayanai akan mutane da suka baiwa kwamitinsa na yakin neman zaɓe taimakon kuɗaɗe da kuma bayanai kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Kasar Canada da ƙasashe da ke cikin ƙungiyar rukunin ƙasashen Lima na Latin America sun ce sam ba za su taɓa yarda a yi amfani da ƙarfin soja akan ƙasar Venezuela ba.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da yamma za a je mu dauke da wannan shirye-shiryen. Yanzu a madadin daula ta taimaka muka gabatar da shirin da wanda ta shirya kuma ta bada umurni, wato Malama Juli da injiniyan mu na wannan wato la'asariya Patrick Deya. Baba Yakubu Makiyori ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima, amma a dakacin shirin yau da gobe.